الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى كما يبو بليش يساك حدامو أولا سافية لهدي شاد يا ربيعنا الأول شكالة الدبو إلى دليل حدود ثلاثين لتقص نهجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيني شاد يا دين دي قوات شابيو شكالة دبو لشاشد الإساف الميلادية ذا مشاشة درس منا بوما karatun da muke na Ghafatul Lahfan fi Masaid Ash-Shaytan Malik Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah ta'ala kuma zamu tashi sabon fasali ne ko na'am yace faslun wal qalb ath-thani dama muna babi na farko ne inda kasa zuciya ta kasu iri uku akwai zuciya lafiyayya yayin mana magana akan me ake nufi da ita da maganganu ne masu yawa da suke da alaka da hakan zuciya nau'i ta biyu ita ce zuciya da take matacciya ta uku kuma zuciya mara lafiya to yau ta biyun zamu shiga yace wal qalbu thani diddu hadha zuciya ta biyu kishiyar wannan ce wannan yana nufin wanda muka gama magana akan ta yanzu wato zuciya lafiyayya kishiya kuma kishiya yana nufin kishiya tamama in ce abu rayayye lafiyayye kishiya same matacce yawa sai ce wa huwa alqalbul mayyitu alladhi la hayata bihi ita ce zuciya matacciya wadda babu rayuwa a cikin ta fa huwa la ya'rifu rabbahu wannan zuciyar bata san ubangijinta ba wala ya'buduhu kuma wannan zuciya bata bautawa ubangijinta Allah bi wala ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yarda bata bautawa ubangijinta da umarnin ubangijin da kuma abinda ubangiji yake so kuma yarda da shi ba da wannan take bauta masa ba بل هو أما إتوانا زوشيا واقف مع شهواته تنات أيوان يتعرض شأوينتا أبين لتكي سوئتا وحفظه دربانتا ربان دونيا من ذات سامو أبين لتكي سوئ شكين رضي ربه أم سخطة بتدامو با نايت ألا كيفان أبو إيه أخوين لذاته نعم معنى بل هو واقف مع شهواته ولذاته هنا قال لك لا يوجد وانا زوجها تنا ايوان يتعرض واتو تنا بين شهواتها دكما جين دا انت كاية ما تزوجها اتموري ان اذا تسامو ابن لتك يسوف شهواتها تبتا تبنغرن موسى كما ابوه شهوات تبنغرن فرجي بنغرن تشيكي bangaren mulki da duk dai abin da dan adam yake kafafa ya samu ya cimma na burin duniya da jin dadi yace walau kana fiha sakhatu rabbihi wa ghadabuhu koda fiha a cikin wadannan shahawatin wa ladhat ne akwai fushin ubangiji da dai fushinsa in dai za a samu fushin Allah wannan bai damu wannan zuciya ba kawai ba ruwanta ko Allah yayi fushi ko bai fushi ba za ta yi abin da take so fa huwa ita wannan zuciya dindindin ana cewa zuciya ana nufin mai ita ko yawa to wannan zuciya mai ita la yubali bai damu ba zuciyarsa bata damu ba idza faza bi shahwatihi indai har ta ci nasara ta samu abin da yake so wa hadhihi da rabansa رضي ربه أم سخطا بل وانت ko ubangiji yayi yarda da ita ko ubangiji yayi fushi ba abin ne da wato kama shi da kasa fa huwa muta'abbidun li ghairi llah wani zuciya da mai ita kawai abin da yake gaban sa shine bautawa wani Allah hubban ta wajen soyayya wa khaufan da wajen tsoro shi san abin da yake so yana so ne saboda abin da ya dace da sha'awarsa abin da ya dace da san zuciyarsa da jin dadin sa kawai kenan ba ruwansa da Allah ya yarda da abin ko bai yarda da abin kawai abin da ya ga dama yi haka wajen tsoro in ka ga ya tsorata to ya tsorace abin da zai hana shi samun abin da yake so wa raja'an haka nan kaunarsa da fatansa ya dogara ne ga wani wanda ba Allah ba wa ridan haka wajen yarda bai damu da yardar Allah ba wa sukhtan da wajen fushi yana fushin san ka ga ya yarda to ya samu sha'awarsa za ka ga yana murna yana farin ciki yana walwala da mutum saboda zai samu biyan bukatarsa a gare shi haka nan kuma in ka ga fushinsa to fushinsa yana samuwa ne in bai samu sha'awarsa ba bai samu kuma jin dadinsa ba to wannan zuciya haka take wa dhullan haka nan wajen kaskanci ya takayyamu a karkashin ko a gaban duk abin da yake so inda zai samu sha'awarsa to zai kaskantar da kansa bai damu ba ya samu kaskanci a gun bawan Allah ko bayan Allah ko wani irin mutane ne zai iya kaskanta zuwa ga matar da yake so yayi abin da yake so yayi da ita na barna duk irin bala'in da kaskancin da zai shiga wannan duk bai dame shi ba in ahabba ahabba li hawa in ka ga ya so wani abu to ya so ne saboda son zuciyarsa wa in abghada abghada li hawa in ka ga ransa ya bashi ya ki abu to ya ki ne saboda son zuciya wa in a'ta a'ta li hawa in ya bayar to dan son zuciya ya bayar zai dauki wani abu daga aljihunsa ya taimaka amma saboda bisa son zuciya ba saboda bisa cancanta ba ya ga wani kawai ga wanda yake bukatar abu fiye da wani sai ya duba wani wanda saboda son zuciyarsa ko da shi yake aikin sa na alfasharsa da biyan bukatarsa da shi yake samun abin da yake so na duniya to shi zai biya abin da zai biya ba wai kawai saboda ya cancanta a bashi ba wa in mana'a mana'a li hawa haka nan in ka ga ya hana wani abu to ya hana ne dan son zuciya saboda wani ba zai taimaka masa wajen biyan bukatarsa ba don haka ba zai bashi komai ba wannan dai fitowa da ya fito mana da yadda zuciyar take a filin ta babu wani karin bayani da take bukata fa huwa ayati fa hawahu asaru indahu wa ahabbu ilayhi min rida maulahu wannan san zuciyar ta sa indahu a wurin sa asaru ita yafi zaba yafi fifitawa wa ahabbu ita yafi so ahabbu ilahi ita ce abin mafi soyuwa a gare shi min rida maulahu da ace ya samu yardar ubangijinsa fal hawa imamuhu san zuciya ita ce imaminsa wash shahawatu qa'iduhu sha'awa ita ce jagoransa wal jahlu sa'isuhu shugabansa kuma shine jahilci wal ghaflatu shine sa'is nan sa'iqu direba kenan mai jansa mai kora shi wannan sa'is yadda yake a wurina duk dai shugaba sa'isu mai siyasa nan sinu mai sinu sa'isuhu ai dai shi ma sayyiduhu duk ma'anarsu daya wan ce sa'iqu kuma mai jansa akwai qa'id galibi mai ja ta gaba sa'iqu kuma mai ja ta ba mai korowa mai sa ka a gaba ya tura ka wal ghaflatu markabuhu kalle wani abun da yawa gafala ita ce abun hawansa gafala ita ake hawa fa huwa bil fikri fi tahsil aghradihi ad-dunyawiyya ma'muru shi yana rayuwa ne bil fikri ta hanyar tunani fi tahsil aghradihi ad-dunyawiyya wajen samun biyan bukatarsa na duniya shine ma'mur abinda yake raya shi yake bashi karfin zuciya kaji ya habaka ya himmatu ya damu da wani abu a samu rai a zuciyarsa to ana samu ne wajen tunani kawai wajen yadda zai biya bukatarsa in ka ganshi ina zaka biyan bukatarsa me kake yi biyan bukatarsa sha'awa me kake tunani yadda zan biya bukatata kawai abin da ke gabansa kenan to wannan shine irin wannan mutumin kuma irin zuciyarsa kenan wabi sakratil hawa bi sakratil hawa mai na san zuciya wa hubbil ajilati da san abu mai gaggawa maghmurun wannan shine lullube shi abin da ya lullube tunaninsa shine wannan maye ne da kuma san duniya in dai akwai zancen duniya zaka ganshi akwai biyan bukata da holewa da jin dadi a nan yake wannan kun ga ya siffanta da siffar wanda gaba ɗaya juyawa Allah madaukaki baya kwata kwata ba abin da ya hada shi da shi duk da wanda yake ya siffanta da wannan siffa to ba abin da yake hada shi da Allah ko shine wanda kowa azi kai masa gaba ɗaya kawai zai kalle ka ne a matsayin wawa kamar tsakana bata lokacinka baka fahimci ma inda rayuwa ta dosa ba baka san me ake yi ma a duniya ba yawa saboda shi wannan matakin da kai kake gani shine na gyara shi a ganin sa ya riga ya tsallake shi baya bukata sa kai ma da ka gane abin da ya gane da baka tsaya akan wannan ba duk wa'azin da zaka yi kuma baya kawo a kansa ba da shi kake ba ka san mutum yana amfanuwa ne da wa'azi in har ya ji cewa da shi ake duk mutumin da ake wa'azi ko mai wa'azin ne in ya ji cewa na gabansa kawai yake wa shi ba da shi wannan kalmomin duk ba su shafe shi ba to ba zai kintsu ba amma in kowa zai ji da shi ake wannan maganar ta hau kansa idan ai zaka ji wani in ana wa'azi ko an yi huduba in ya tashi hira da abokan sai ce ni na ji kamar ma malam yau da ni yake to irin wannan filin din haka ake so kowa ya rika ji i din dan ka gyara ne ba wai da kai din ake ba amma so ake kowa ya kawo wannan tunanin cewa da shi ake domin ya samu ya gyara tunda ne ba cin mutunci ake ba ba wani abu na cin fuska a ciki to in ba haka ba za ka gyaru ba shi yasa galibi za ka wa'azozi da mutane suke yi idan har abin da za a yi ana magana ne akan laifin wasu za ka an fi murna ko cewa yan kaza sun yi kaza masu kaza sun yi kaza sai ga ana ta jin daɗi amma daga za a in an ce za a yi wa'azi a kan laifukan da mu muke aikatawa sai ka ji tsik ba mai kabbara ko ba ka muke ba yawwa amma da ka ji Allahu akbar a ce to an taɓa su wani yau mala ya sauke inji a kan wani sai ka ji an ji daɗi amma daga ya dawo cikin gida an yi zancen munafinci an yi zancen rashin kula da sallah rashin girmama iyaye abubuwa ne na laifukan mu sai ka ji kowa tsik saboda duk muna ciki to wannan shu'urin ne ke sa a yi mu ji cewa da mu ake kuma domin mu gyara to kullum zuciya tana gyaruwa ne idan tana jin da ita ake magana lafiya yi ma to sai ce wal ghaflatu markabuhu amin sai wannan ko za mu tashi yunada ila Allah wa ila ad-daril akhirati wa alaikum assalam na'am na'am to ya juya can ya sa maghmur ran kuma ma'mur maghmur
gaina maghmur
to an samu sabani wani wurin maghmur wani wurin maghmur duk wato ma'anonin za su iya dauka illa kowanne da dukkansa yanzu wannan maghmur inda ka faɗa la Allah zai fi munasaba saboda an faɗi sakra ko bi sakratil hawa wa hubbil ajilati maghmur kuma asalin ma'anar da maghmur da maghmur bambancin su ba yawa maghmur abinda aka lullube ko maghmur ma wanda ya bugu da mayan giya to ita kanta giyan ana kiranta khamrun ne saboda lullube hankali daga duk za a koma abu daya yau daga ko an ce maghmur ko maghmur din ba amma dai da yake littafi ɗaya ne kuma shi mai shi lalle abu ɗaya rubuta illa ka san harkar ta haƙiƙi kasancewar babu wani ta haƙiƙi mai kyau da za ka samu wanda kowanne zai ce a wata nuska akwai kaza kamar wannan shi ne ahsanul mawjud wanda ke wannan cikin tsarin PDF da ke cikin computer nan kasancewar ya dan yi kokari yayin wasu ayyuka sai wuri kaza a nuska kaza akwai kaza wani wurin ma bai faɗi wannan din ba to amma dai indai mun dauki ma'anar mun fahimce ta insha Allah duk ba matsala amma yana da kyau fadakar da haka din da kuke in wata kalma ta canza ku rika faɗa saboda wanda yake da wani abun sabanin wanda yake wuri na ko yake wurin ku sai ka rubuta sai akwai wata nuskar mai kalma kaza akwai fa'ida mu ci gaba yace yunada ila Allah ana kiransa zuwa ga Allah wa ila daril akhirati kuma zuwa ga ranar lahira ko gidan lahira min makanin ba'id daga wuri mai nisa kamar da muke wannan dinta ana masa wa'azi fala yastajibu lin nasihi baya amsawa mai nasiha saboda me zuciyar ta mutu mut me yake cewa mudus ko yawa wa yattabi'u kull shaytanin marid yana kuma bin duk wani kangararren shaytan kangararren marid kenan to shi yake bi tusqituhu wa turdihi haka ne ko ya ad-dunya tusqituhu wa turdihi duniya sai ita ce take sa shi fushi duniyar sa ita take sa ya amince ya yarda da kwantar da hankali ma'ana in kana son ka ga walwalarsa da jin dadin sa da far'arsa in kun haɗu ka ji dadi to zaka bashi duniya ko kuma a hanyar samuwar duniya ne kuka haɗu da shi in kuma ka ga fushin sa to shi ma dai kan duniya duniya ita ce take lalata masa zuciya ita take gyara masa walhawa san zuciya kuma yusimmuhu amma siwal batili wa yu'mihi san zuciyarsa shine ke kurumtar da shi daga abinda ba barna ba ko amma siwa al batili ma'ana duk abinda ba barna ba ai kamata ya ace nan yake ko to shi wannan abinda ba barnar ba san zuciyarsa ne ke sa a wato ya kurumtar da shi ba zai ji ba duk abinda za a faɗa in ba barna ba kenan ba ma yaji zo ku yi wa'azin da ra'ayi wa'azin ƙasa akan kunnan sa kenan ko gaba ɗaya ba da shi yake ba ya ji kwata-kwata ba zai ji ba mana duk duniya a haɗu a kansa wane kaza wane ka ji tsoron Allah wane Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza gaba ɗaya ba zai ji ba wai don kunnan ba zai ɗauki ilimin jin ba zai ji ba a'a saboda ba zai karɓa ba ana nufin sama'u qabuli babu shine yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mihi kuma ya makantar da shi daga ganin abinda shine daidai ma'ana kenan san zuciya ya zama masa katanga ba zai ga abinda yake zai amfane shi ba sai barna haka nan kuma san zuciya ya dode masa kunnansa ba zai ji wani abu ba sai barna fa huwa fi dunya shi a duniya kama qila fi layla kamar abinda mawaki yake faɗi ne dangane da Laila misali Laila sunan wadda ake so ne ko idan aka tashi misali galibi mawaka suka amfani da Laila ko ta nuskar Salma aka yi amfani da ita ba Laila ba duk dai sunan mata ne saboda son da yake mata shine mawakin yake siffanta shi da cewa aduwun liman adat wa silmun li ahliha ومن قربت ليلى احب وقرب nan haka yasa wa qarraba yace a wata nuska sai ya bayyana mana a kasa a wuri na yana ji ba mai irin tawon ne akwai mai irin tawon to a wani wuri ya fadi wa aqraba akwai wa aqraba akwai kuma wa qarraba shi aduwun ne maƙiyi ne liman adat ga duk wanda take gaba da shi ita wa ita Laila shi kawai yana son Laila ko budurwarsa ce abinda take so shi yake so a wasilmun li ahliha yana zaman lafiya da mutananta in ka ga yana son mutum to yana son Laila ɗan uwanta ne da danginta wa man qarrabat Laila duk wanda Laila ta kusanto da shi tana son sa a habba ai huwa shi din shi ma a habba hu wa qarraba ai wa qarrabahu sai shi ma kusanto da shi kun gane nan san in kai nan yayi in kai can yayi haka ita ce hawadin sa yau ba abin da yake so a duniya duk labarin da zaka kawo masa in ba na sabab ba zai so ba kawai tashi ka tafi Allah ya kauta sai ce fa mukhalatatu sahibi hadha alqalbi cha kudi da ma'abucin irin wannan zuciya kun ga nan duk zancen da yake nau'in zuciyar yake ko ita zuciyar ga yadda take zuciyar ga yadda take to sai zo kan kuma sahibinta yace cha kudi da mu'amala ta yau da kullum da mai irin wannan zuciyar shi kansa mu'amala da shi suqmun rashin lafiya wa mu'asharatuhu rayuwa da shi a matsayin yau shine abokinka abokin zama ko miji ne ko mata ce a ce haka take sunmu to dafi ne wa mujalasatuhu zama tare da shi ila a majalisa shi kuma halakun halaka ce domin kullun abin da zai ja ka zuwa gare shi me zai ja ka zuwa gare shi bai san komai ba ba abin da ya sani sai wannan abu shi ko abokin zama in ka ga ya ja ka zuwa ga wani abu abin da ya sani zai ja ka zuwa gare shi to shi bai san komai ba sai barna sai lalacewa san zuciya bautawa wani wanda ba Allah ba ba zai yadda da komai ba sai abin da shi yake so abin da san zuciyarsa ta gina masa in san zuciyarsa ta ce ai kaza zai yi ba ruwanta da Allah ya ce kar ai idan zuciyar ta ce ai wani abu ko Allah yana so ko baya so ko Allah zai fushi ko zai yadda ba ruwansa ma'ana kenan zai iya yin abin da Allah ma ya yadda da shi to amma ba Allah ne ya sa shi ba shi san zuciyarsa ne ya sa shi ko to kun ga wannan fa ba hatsarin da ya kai mutum zuciyarsa a ce ta kai irin wannan matsayi a ce har aikin alheri zaka iya yin sa amma ba da niyya ba wannan shine ke shigo da mu babin niyya to ashe ko kai aikin kirki in ba domin ka samu ladan Allah ba Allah ba zai kula ka shi yasa muhimmancin abin da muka tattauna a wancan darasi da ya gabata muhimmancin maganar ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikhlasi maganin shirka ko mutaba'a maganin bid'a sai an samu wadannan abubuwa in kuma baka samu wannan ba duk inda ka je wala za ka ga cewa cikin lalacewa mutum yake Allah ya tsare mu faslun sai alqalbu thalithu zuciya nau'i ta uku ko nau'i na uku yace wal qalbu thalithu zuciya iri ta uku ko iri na uku qalbun lahu hayatun wa bihi illa zuciya ce wadda akwai rai dai akwai rai amma kuma akwai illa illa nan ana nufin rashin lafiya qalbun alil kenan laysa qalban saliman ko walaysa mayitan ko ba kuma matacce bane amma kuma alilun bima'ana saqim marid marar lafiya ne akwai illa tare da shi falahu maddatani tamudduhu hadhihi marra wa hadhihi ukhra akwai madda biyu a cikin sa akwai sinadari biyu a wannan zuciya wani karan wannan sinadarin shi zai fizge shi ya kare shi ya karfafe shi wa hadhihi wannan kuma ukhra a wani karan daban me yake nufi da abubuwa biyu akwai rayuwa amma akwai rashin lafiya yauwa akwai lafiya akwai rashin lafiya kenan ko wani gun akwai alheri wani gun akwai kuma sharri sai ke cewa wa huwa lima ghalaba alayhi minhuma ita wannan zuciya a ina zaka sata waccan ta farko dai mun ji lafiyayya ce ka iya cewa yar hannun dama ce wannan kuma ta bi yar hannun hagu ce gaba ɗaya ta yi nisa a ciki ko ba alheri tare da ita to ita kuma wannan a tsakiya take amma abin da yafi galaba a kanta nan ta fi karkata idan lafiyar ta fi karkata to zaka samu lafiyar tare da ita amma fa tare da madda marar kyau tare da ita akwai wannan guntun rashin lafiya in kuma rashin lafiyar ne yafi karfi a kanta to ta fi jawuwa zuwa ga gefen hagu gefen rashin lafiya shi abin da ke nufi fa fihi min mahabbatillahi ta'ala والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته akwai son Allah a cikin wannan zuciyar da imani da ikhlasi da tawakkali ga Allah gurgudan abinda zaka iya cewa wannan shine maddar sanadarin rayuwarsa da wannan yake rayuwa nan bangaren rayuwar zaka kalla ba bangaren lafiyar ko rashin lafiya ba abinda yake rike da rayuwar akwai dai waɗannan abubuwa akwai imani da Allah an yarda da Allah musulmi ne ana zuwa masallaci ana sallah ga ikhlasi ga tawakkali gurgudan hali wa fihi min muhabbati shahawati akwai kuma wani abu na san sha'awa a dana can wa itharu hada fifi ta sha'awar ita kanta wal hirsu ala tahsilha da kuma kudayin samun wannan sha'awar ko abubuwan da ake sha'awa din wal hasad da hasada wal kibr da girman kai wal ujub da jiji da kai wa hubbul uluwi da kuma san daukaka fil ardi a bayan kasa bi riyasati akwai san shugabanci idan ba shine a gaba ba to za iya samun matsala a wancan ikhlasin za iya samun matsala a wancan imanin za iya samun matsala a wancan tawakkali kun fahimci abu amma dai ba akwai su asali min haisul asl akwai su to amma kuma in sun ci karo da waɗannan to sai fi karkata zuwa ga waɗannan abubuwa din da san zuciya da kwadayi akan duniyarsa akwai hasada domin galibi dama girman kai da hasada yan uwan juna ne makota ne wa da kani ne abokai ne aminai ne ba sa rabuwa sosai domin jiji da kai da girman kai ne zai sa ka riƙa jin ko kuma mutum ya riƙa jin cewa duk wani alheri shi kadai ya tantance shi bai kamata ya je gun wani ba wani kuma shi ke haifar da mai hasada idan Allah ya yi wani wata baiwa sai ka ji wani fa ya kwana ya kasa bacci misali inda shi ake gani da alheri misali sai wani ya zo ya lullube shi ya yi ji yanzu wani abin ba shi ya sa shugaban munafikai ya shiga munafinci ba san uluwi fil ardi da san shugabanci an zaɓe shi an shirya shi zai zama shugaban mutanen Madina kwatsam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hijira daga Makka ya dawo Madina wannan san girman sai sa masa da hasada sai ce kai ma gaba ɗaya wannan mutumin dole mu yake shi mu ba za mu bar shi wannan abin nasa ya rasa mana abin da muke so ba shikenan wannan ta hana masa imaninsa ta hana masa komai ya kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naka waɗannan abubuwan manya-manyan miyagun abubuwa ne kuma dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum irin yadda kirare wuta take cin su yadda wuta za ta ci kirare ka san dai kirare saukin ci yanzu nan za su kone to haka ayyukan duk da kake aikatawa na alheri in akwai hasada a zuciyarka baka san wani da alheri hankalinka na tashi in yana cikin alheri to ka samu bala'i wannan kuma fa mummunan abu ne idan da a ce ba ruwanka da shi to aikin kirkin ka fa yana nan kallo zai zauna amma ka damu da shi to hatta ba wai zancen hasadar da kai kawai ba kai ka rasa wani abu da bakin ciki da zaka samu kanka in kun san mutum mai hasada fa baya murna don hana ka ga zuciyarsa akwai walwala a damuwa ce kullum to kuma banda wannan zai yi hasarar aikin kirkin da yayi sallarsa da nafilfilinsa da azumin sa na nafila azumin alhamis da litinin da sauransu duk yana yi in yana da hasada haka za su rika zuwa hasada nan za ta rika zuwa tana lashewa waɗannan abubuwan taita cinyewa sai tashi a tutar babu wace hasara ce take wannan don haka in Allah ya yi wani baiwa ka haƙura mutum ya kwantar da hankalinsa ba zaɓin ka bane zaɓin Allah ne kuma faɗa da wannan baiwar faɗa ne da wanda ya ba da baiwar Allah maɗauki ya kiyaye mu wa hubbul uluwi fil ardi bi riyasati musamman shugabanci sai shugabanci yana makale a zukatan mutane wasu ba su san suna da shi ba sai bukatar haka ta taso na wal fasadi fil ardi to nan ya sa hubbul uluwi ya sa a cikin abin nan ha a wata nuska mai suna ha wal fasadi fil ardi haka ne nan kuma iya ulun ya samu sama amma kasa ya bayyana cewa a wani bugun akwai al-fasad wa hubbu al-uluwi fil wal fasad fil ard da san daukaka da kuma barna a bayan kasa shi abinda yake so kenan amma la'alla tire fasadin munas zai dace in ka duba siyakin zancen ma'ana wa hubbil uluwi fil ard bir riyasati tunda ya kawo magana shugabanci san daukaka a bayan kasa ta hanyar shugabanci in dai ana zancen shugabanci to zaka ganshi duk abin da za a yi in ba shine shugaba ba to ya hakura ana samu ne ko ba a samu in dai za a yi tsari ku ba shi shugabanci to za a tafi da shi in ba a ba shi shugaba ba kuwa sai ya kirkiro abin da ko abin ya fadi ya lalace a tarwatse ko a kama gabansa ko kuma ya koma gefe ce shi ba ruwansa ana wannan ko ba a yi cuta ce fa a zuciya duk waɗannan abubuwan kun ga ai ba magana ba wani ya zaga ba wani ya mara ba a zuciyarsa da yake samu wannan kunar da azabar saboda wannan halin da ya samu kansa akai zuciya ce mara lafiya Allah tsare mu sai yace wa hubbul uluwi sai yawa mu koma baya yadda zancen zai taho yace wa fihi min mahabbati shahawati wa ithariha والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب الألو في الأرض ما هو مادة هلاكه وعطبه ننك مريد تنيتي ففيه من محبة الله تعالى وكذا وكذا ما هو مادة حياته توكما سنن أقوي وأنن أبوون وان دي جيرو منا سن شعوة دي في بيت شعوة كوتي أكن سامن أبن شعوة دي حسد دي جيرو من كي دي جيدي دي كي da san daukaka ta hanyar shugabanci to su kuma waɗannan su ne sunadarin halakihi wa atabihi halakarsa da mutuwarsa atab shi ne halaka abu ya mutu ya lalace shi ne atab wa huwa mumtahanun baina da'iyaini shi an jarraba shi ma'ana abin jarrabawa ne tsakanin kamar ka ce wasu masu wa'azi guda biyu ko masu kira guda biyu nan ana kiransa zuwa ga nan ga abu mai kyau nan kuma ana kiransa zuwa ga mummunan abu da'in akwai wani mai da'awa yad'uhu ila Allah wa rasulihi wad daril akhirati akwai mai da'awar da yake kiransa zuwa ga Allah wani ka ji tsoron Allah ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aikata abin da zaka aikata don gobe kiyama akwai mai wannan wa'azin yana masa wada'in akwai kuma wani mai wa'azin can a cikin zuciyarsa fa ake nufi yad'uhu ila al-ajilati yana kiransa zuwa ga abin gaggawa wannan ta duniya din a ce kai da Allah me ne ai ba kai ne farau ba to kai abinka kuma in baka yi anan din ba haka za a bari wasu su zo su lalata ka tsaya sai ka samu wannan abu shi din mai ce masa wasa da hankali dan me kai ka fita cancanta idan baka tsaya ba shikenan fa za a kada kai kuma daukakar da kake da ita duk zaka rasa in mai wa'azi ne zaka rasa magoya baya yanzu fa da kabuwa ne shikenan abu kaza duk da irin wannan abin da shedan zai yada wa mutum akwai irin wannan abun a kowanne nau'i na mutane kowanne jinsi na mutane akwai shi a tsakanin yan siyasa wannan kun fi ganin sa ma kila guru-guru ko yawa akwai shi a tsakanin malamai wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan abun akwai shi a gaba a tsakanin masu sana'a iri daya yan kasuwa akwai shi a tsakanin mata tsakanin wajen kishi akwai shi ko babu akwai shi a tsakanin mutane haka kawai masu zama wuri guda wani abu ya hada su na'am eh haka tsakanin ma'aikata da ma'aikata da yan kasuwa ma'ana dai tunda akwai dan adam to akwai irin waɗannan halayya ne yawa wani gaba ɗaya ba abin da yake so illa alheri kullum nasa nasa kuma nasa ina faɗin wani magana kamar shekaran jiya ko jiya cewa wata magana ta Bahaushe da ya saba cewa wai a ƙasar mu da kowa wanda garin wanda a duniya gaba ɗaya da kowace ƙasa wanda ƙasa ta a ƙasar kuma da kowace jiha wanda tawa a jihar da kowane gari gwanda namu a garin da kowace unguwa gwanda tamu a unguwar da kowanne gida gwanda gidanmu, a gidanmu kuma gwanda ni. Ba ba wuce na wannan tunanin ba? To wannan tunani ne marar kyau. Me ka cire wannan abu in akwai shi a zuciyarka ba ya amfani. Kullum kai tunanin irin alherin da kake ciki, ka sa rai, ka so, ka kaunaci, kai fatan wannan alherin ya gama kowa same shi. Sai ka samu kwanciyar hankali. Wallahi ku mutum ya gwada gani. Duk ran da Allah maɗauki ya sanya baka da hasadar wani ɗan adam. Wallahi akwai zuciyarka zaka ji gare ba abin da ya dame ka. Kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Amma wallahi da zaka ji labarin dan dai mai hasada ba labari zai bayar. Me yake ji ba a zuciya? Ran da aka zo aka bashi labarin ga wani abun alheri ya samu wanda baya so. Wani ba iya bacci ba. Ba zai iya ba. Yanzu ni yanzu ya za a kalle ni. Shine kullum abin da zai dame shi. Wane gashi yau shine kaza. To ni kuma ba. Ni in ban samu kaza ba wannan shike haifar da haka kawai baka ji an ce wani ya tafi ya ji ya kashe wani. Sai gaba inda zai kwantar da hankalinsa sai wannan. Ka gwada abin a tsakanin mata masu kishi ka gani irin yadda wata za ta ji da a yi mata kishiya wanda ma ta kashe mijin kowa ya rasa. Na raba ku labarin wata ko ana ba mu labari wata tana cewa ita da a yi mata kishiya ta je gun boka sai ta ce ya kashe kishiyar ya ce ba zai kashe kishiya ba. Ta ce a kashe mijin boka ya ce shi ba zai kashe mijin ba. Sai ta ce to ita a kashe ta. Ji bala'i. Wannan fa kishi kenan wannan haka na mata. To haka wanda ku duba irin wannan abun shine ke cikin musamman masu harkar mulki, harkar sarauta. Musamman da ta gado da wanda ba ta gado ba. Wannan ta zaben da ake yadda wannan abun ke kuna a zuciyar wani da faduwa zabe da damuwa ku binciki zuciyar mutum ka gani. Dan wani ba ba iya faɗa zai ba. Shi yasa wani yana faduwa ko hawan jini ne da menene duk bala'in duniya da cututtuka duk sun taso. Saboda ba wani hope shi tawakkali babu ga Allah. Ba a tare da Allah da ma a aiki mai kyau a zuciya kullum gani yake in ya rasa wannan to gaba ɗaya duniyar sa ta lalace. Amma da akwai tawakkali da koma zuwa ga Allah ba zai ga cewa wannan shine ƙarshen duniya ba. Zai zama yana da khaufi tare da raja'i yana tsoron wani abu yana kuma sa fatan cewa kai komai fa na Allah ne. Wallahi in kai kokari kai maganin hasada a zuciyarka da irin waɗannan abubuwan wallahi zaka ji daɗin rayuwarka. Cututtuka ma ba za su dame ka ba. Amma mafi yawan masu irin wannan abu in suna jin cikin jin daɗi shine zaka same su lafiya. Amma daga sun rasa daɗin nan to shikin kullum suna asibiti. Saboda ita zuciya tana da alaƙa fa da sauran cututtukan jiki. Ka fahimci wannan abu. Idan zuciyarka tana da kyau kana jin daɗi za ka ga cewa cututtuka da sauƙi suke warkewa ma. Amma idan kana da matsala a zuciya da yawan damuwa da tunani shi kansa mutum yakan daɗe bai warke a ciwon da yake ko gyambo ne a jikinsa ba. Mun fahimci wannan abu. Allah mai ya tsare mu. To shine sai yake cewa da wannan mai da'awa yana kiransa zuwa ga wannan kuma yana kiransa zuwa ga al'ajila wa huwa innama يجيب أقربهما منه بابا شيكما ينا أمسا و ود أوفر ستفك سدشي إن أوفر إيماني دا صل الله دا إخلاصي دا توكلي دين شنقل أبو إدي أمبتا إن أوفر ستفك سدشي كسد وننزو سير تونان زي سكر كتا in kuma kofar waɗannan cututtukan da aka ambata sha'awoyin nan da girman kai da hasada da sauransu kofar su ita ce tafi kusa to ita zai fada shikenan sai ya shiga ciki. Kun ga kenan a ce la yazalu mutazabziban fi mai wannan irin hali ba zai gushe ba kullum yana nan yana nan. In ya sa a yau aka yi wa'azi aka faɗakar akan abu sai ka ji ya karkato nan gefen alheri ana yi tare da shi to nan kuma aka daɗe ba a ƙwanƙwashi kansa ba to shikenan kuma sai koma can. Waɗannan su ne irin wannan zuciyar ita ce zuciyar da tafi buƙatar wa'azi. Duk wannan abun yanzu muka fara zancensa harkar cututtukan nan ba a yi nisa ba zai gaya mana gaba ɗaya waɗannan cututtukan kowanne sha'awa ɗin nan zai mana fita filla filla ta inda take zuwa. Shi yasa ba mu buƙatar wani ƙarin bayani mu ji yanzu yadda an bata mana a nan kafin mu zo mu je bayanin dake dake na kowace ɗin insha Allah. to sai ce wa hu inma yujibu yana bada amsa ne ga aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilayhi jiwara to kuma wanda yafi makwabtaka da shi to sai ka samu na kuma wadannan zuciyoyi guda uku yanzu tunda ya fade su ko sai ce fal qalbul awwal hayyun muhbitun layyinun wa'i zuciya ta farko wacce mai inganci labiyayya yawwa rayayya ce muhbitun mai kaskantar da kai sai ga Allah ya yasa a wurin ku na ga yasa alamar hudu ko haka ne muhbitun yawwa a wani bugun ya ce shi ne mujibun akwai mai mujibun babu to shi kenan mun zama ɗaya yace fal qalbul awwal zuciyar farko rayayye ce mai kaskantar da kai ce ga Allah layyinun mai taushi ce ba ta da ba tsandauri ba ce ba kai kasasshiya ba wanda ba ta jin duk wani wa'azin duniya tana da taushi wa'in a fadake take wayayya ce shine wa'i zuciya mai wayewa wasani zuciya ta biyu kuma fa wacce matacciya yabisun mayyitun a kaikashe take kaf karaf sannan kuma mayyitun ta mutu babu wani dan taushi taushi da in an danna nan ta loba ba za ta loba ta saurari komai ba domin dama mai taushi taushi shine in an masa wa'azi zai risina ko har da ilimin azubda hawaye kai kuka ai wa'azi ka ji ya shiga jikinsa duk ya sanyi to akwai taushi wani kuma abun wa'azin a gama shi a yi shi a tashi gaba ɗaya ba abin da ya motsa shi wani ma ana wa'azin lokacin yana tattaki kallakallansa ko yana tunanin mai wa'azin yau wannan me yake yau me yake karya da shi me yake karya yana kallon wani abokin gabansa yana tunanin wani abu gaba ɗaya zancen da ake ba a kunnensa ba bai dada shi da kasa ba kakkaf kila wani abun ma da ya kawo shi wani babba ne a wurin ya zo don su haɗu da wannan babban bai zo ba da ba ku gan shi ba ko akwai wata maslaha ko idan an gan shi a wurin yana sa ran wani abu zai biyo baya kila mutane za su zo shi a sa shi cikin mutanen kirki in ana ganin sa a irin wannan gurin wannan dai manufofi ne na zukatan mutane daban-daban to idan akwai taushi zai karkata zuwa ga abin da za a faɗa in ko a ƙaiƙashe yake babu abin da zai saurara to haka yake busasshe ƙaiƙasasshe kuma a matacce Allah tsare mu wasalifu zuciya ta uku kuwa maribun marar lafiya fa imma ila salamati adina ko dai yafi kusanci zuwa ga lafiya da kubuta wa imma ila al'atabi adina ko kuma zuwa ga halaka yafi karkata yafi kusanci ma'ana wanda yafi karfi wanda force dinsa yafi karfi da tasiri a kansa shi yafi bi wannan yafi kamar da ambata mai tazabbubi yau yana nan gobe yana can to da yake malamin kamar yadda ya samu daga malaminsa Ibn Taymiyya kullum ka ji yayi wani kashe-kashen wani zance to insha Allah ku zai kawo maka wani nassi da zai karfafa maka wannan zance sai ka kamar ma dan wannan kashe-kashen aka saukar da wannan nassi mu saurari wannan aya Allah maduki yace wa qad jama Allah subhanahu baina hadhihi alqulub althalathati wadannan zukata guda uku din nan gaba daya Allah ya ambace su a wata aya ko a wasu ayoyi suratul hajj aya ta 52 zuwa 54 ayo ne guda uku Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad walqasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id waly'lam alladhina utul 'ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbitu lahu qulubuhum وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم سبتوا كوبا سبتوا بقى دكا ننسوا نفرقوا في قلوبهم مرض سيفانا تزوشيا مر الله فيها كو سننكما سيئن بجي والقاسية قلوبهم وانس كده زوشيا كي كسشيا ما تتير كينا سننكما سيئن فتخبت له قلوبهم سوء أن ألا بأو إيماني دا إلمي shine wadanda zukatansu suke ulsuna suke karkata su ne masu lafiyayyen zuciya shi yasa yake fal qalbul awwal mene hayyun muhbitun ko layyinun ra'i muhbitun ko gadi sun fito Allah maliki yana cewa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabanin ka min rasulin wani manzo ba wala nabiyyin ko annabi illa idza tamanna malam ibn jami'a ya kafa hujja da wannan aya a cikin tattaunawar da yake yi a wajen bambanci tsakanin annabiyyu war rasul yayi magana akan ra'ayin mutane da yawa in an tambaye su menene bambanci tsakanin annabi da manzo galibi me ake cewa galibi wasu kan ce annabi shine wanda aka bashi wahayi da ilimi amma ba a aiko shi zuwa ga kowa ba ko manzo kuma shine wanda aka bashi wahayi aka aike shi zuwa ga wasu ko aka aike shi zuwa ga mutane wasu da yawa haka ake cewa shine yake cewa wannan ra'ayin ba daidai bane dalili wannan ayar domin gashi Allah madauki ya dangana irsali ga annabi ko yace annabi ma an aiko shi yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin agani gabaninka ba mu aiko wani manzo ko wani annabi ba ashe kenan annabi shi ma akwai annabi an aiko shi shi yasa yake cewa bambanci tsakanin annabi da manzo wanda ba zai samu rikici da dukka da walwala ba a cikin nasoshi shine a ce annabi shine wanda Allah ya yi masa wahayi ya aiko shi zuwa ga mutane da suka karbi abin da yake tafi da shi mutane irin sa mu'minai musulmi sai zama abin da yake yi yana koya musu ilimin da Allah ya bashi kun fahimta ba yawa yana koya musu ilimin da Allah ya bashi yace har yace shi yasa sai kafa ba hujja da shine dalilin da yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal ulama warafatul anbiya ko sai yace wal ulama bi shi warafatul rusul sai yace warafatul anbiya ya amfani da lafazin annaba domin ulama su a cikin mutanen su aikin annabawa suke suna ilmantar da mutane abin da suke da shi na ilimi to shi ko manzo shine wanda aka aiko shi bayan an masa wahayi aka aike shi zuwa ga mutanen da suka kangare suka ki karba ma'ana wanda aka aiko shi zuwa ga kafirai shine manzo wanda aka aiko shi ko zuwa ga ƴan uwansa jinsi irin nasa masu imani irin nasa koda da kurakurai a cikin su shine ake cewa annabi yace wannan ta'arifin wannan definition din da bambancin yafi dacewa da wadancan da aka faɗa amma dai kowanne akwai kuma masu cewa annabi shine wanda aka bashi wanda ba a bashi sako sabo ba sai aka bashi ya ci gaba da ilmantar da abin da wani annabin yazo gabanin sa ko wasu sun faɗi wannan da dai maganganun wannan magana sun ka duba cikin littafin sa annubuwat a ciki ya tattauna wannan matsala to wannan dai dalilin wannan ayar dai ba shine wannan magana ta mu a wannan wuri yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna sai idan yayi burin wani abu alqa ash-shaytanu fi umniyati sai shaydan ya jefa wani abu a cikin wannan burin nasa ko an bashi ilimi shaydan ya kokari ya jefa wani tunani da zai yi tasiri akan abin da aka baiwa annabi فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ sai Allah ya shafe abin da shaytan din nan ya jefa a zuciyar annabin da Allah ya aiko saboda me saboda isma da Allah ya ba annaba Allah ya tsare su ba za a ba shaytan yayi musu tasiri ya jefa musu wata magana da ba ita aka aiko su da ita ba فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ sannan sai Allah ya tabbatar da ya kuma kyautata ayoyinsa kyautatawa sosai wallahu alimul hakim Allah shi mai ilimi ne sannan kuma gwani ne shi mai hikima ne dan me yayi wannan sai shi liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad, domin Allah ya sanya abinda shaytan din nan yake jefawa ya zama fitina ne lilladhina fi qulubihim marad, ga mutanen da yake akwai cuta a zukatansu, wal qasiyati qulubuhum, da kuma ya zama fitina ga waɗanda suke masu kaikasashe zuciya. Kun gani mun samu waɗannan guda biyu, insha Allah darasin mu na gaba zan magana akan wannan ayar da fadinta, yanzu fassara ta kawai zamu ji. Dan Allah madaukaki ya sanya mayulqi shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum, dan Allah ya sanya fitina a waɗannan zukata guda biyu, wacce da wacce, zuciya mara lafiya da zuciya wadda take kaikasasshiya matacciya, to Allah zai sanya fitina sakamakon abin nan da shaydan ke sanyawa, sai ya zama su sun samu shubuha, sun samu abun bi ta wannan, haka sai ya zama shine sababin karkatarsu. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, su ko adh-dhalimai lalle suna cikin sabani ba'idin kuma mai fadi mai tsawo mai nisa. Wal ya'lama, sababi na biyu kuma, li ya'lama alladhina utul ilm, dan waɗanda Allah ya baiwa ilimi su san annahu al-haqq, su san cewa wannan wahayin da Allah ya saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne gaskiya, min rabbika, da ubangijinka, fa yu'minu bihi, sai su yi imani da wannan wahayin, fatukhbita lahu qulubuhum, sai zukatansu su kaskanta zuwa ga wannan abu, su risila zuwa ga wannan wahayi. Wa inna allaha, kuma lalle Allah, lahadi alladhina amanu, shine mai shiryar da waɗanda suka yi imani, ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya mai kakkiya. Darasinmu dai a nan ba ma'anonin ayar ba, za mu zo kan wannan saboda fa'idodin da suke ciki, kuma tunda ya kawo mana lalle akwai fa'ida, amma abin da ke so mu ƙarfafa a nan shi ne, na farko kun ga karanta wannan aya da fahimtarta shi ya haifar da wannan taqsimin, dai na so muna magana akan wannan shi kaɗai. Taqsimatun ahlus sunna, galibi inda kaji malaman ahlus sunna sun ce abu kaza ya kasu kashi kaza, to duka daga nassi suke samuwa, suna fadar abu kaza ya kasu zuwa kaza ne saboda nassi ne ya nuna haka. Kullum in kana tare da nassi, nassi ma'ana shine maganar Allah, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba za ka samu tufka da warwara ba. Wanda yake makalewa wani nassi ya rabu da wani nassin, shine kullum yake haduwa da tufka da warwara, kuma ke shi ke haifar da bid'o'i. Amma in za ka hada Qur'ani ka kalle shi lokaci guda, ka tara ayoyinsa lokaci guda ka kalle su kafin ka fidda hukuncinka, shine ake cewa kai istiqra'i, ko ka hada kuma nassoshin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ka tara su kuma ka kalle su lokacin da zaka fidda wani abu kai hukunci, kai istiqra'in ka, to za ka samu tufka da walwala ba, zaka tsaya akan hanyar didi. Amma in zaka zabi wani abu, ka gina shi bisa son zuciya, ko da kai yawo ka nemo masa aya da hadisi, to ayan nan taka da hadisi ba za su yi hidima ga wannan ra'ayin ba, tunda ba Allah ne wannan rabe-raben naka ba, kai ne ka zabi dai kai watsi da wani abin da Allah ya faɗa. Mun gane wannan, shi yasa in kana karanta littafan Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim ala wajhil khusus, za ka fa'idanta hatta a wajen tafsiri, kuma sannan za ka samu girmama Al-Qur'ani, kuma ba za ka rika fito da wani ra'ayi naka ba. In zai ku duba kafin ya kawo mana, sai kai ta cewa wannan bawan Allah ina ya zo ya samu wannan kashe-kashen zuciya da kaza da kaza da kaza da kaza, amma yana faɗin wannan ayar, kun ga gashi duk abin Allah ne ya gaya mana, zuciya mai rashin lafiya, zuciya kaikasasshiya, da zuciya mai risina, wannan ita ta ƙarshen nan ita ce lafiyayya, ta tsakiyan nan ita ce matacciya, ta farkon ita ce mara lafiya. Kawai tartibin ne ya canza, ya fara da lafiyayya saboda muhimmancinta, ya biyo baya kuma da matacciya saboda ita ce kishiyarta, sannan ya biyo mana wadda take ta tsakiya saboda tazabbubin da take ciki, kuma akwai fatan in an bi ta da alheri ta dawo, in kuma bata samu alheri kusa da ita ba ta halaka. Mun fahimci abin nan, to insha Allah darasin mu na gaba zamu dan yi magana akan ayar da darussan da zamu samu a cikin ta, kafin kuma mu ji, amma mu ƙara dan la'alla akwai buƙatar mu ji wannan ta'kibin dai akan ayar ita fa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-quluba fi hadhihi al-ayati thalatha, Allah madauki ya sanya zukata a wannan ayoyin guda uku, ya sanya zukata nau'i uku ne, qalbayni maftunayni wa qalban najiyan, zukata guda biyu wanda aka fitine su sun fitinu da bid'a da shirke-shirke da rashin ikhlasi da dai abubuwa marasa kyau wa qalban najiya da kuma zuciya daya wanda take ta tsira fal maftunani wanda aka fitine su guda biyu shine al qalbul ladhi fihi marad zuciya wanda yake akwai rashin lafiya a ciki wal qalbul qasi da zuciya busasshiya kai kasasshiya wan naji mai kubuta kuwa shine al qalbul mu'minul mukhbit ila rabbi shine ita ce zuciyar da take mai imani mai risina zuwa ga ubangiji wa huwa al mutma'innu ilayhi al khadi'u lahu shine wanda yake nutsu zuwa ga Allah kuma mai kaskanta mai risina zuwa ga Allah al mustaslimul munqad wanda ta miƙa wuya kuma ta jawo ake janta ta yadda a jata ta miƙa wuya ta sallama ba ta da taurin kai ba ta da kin imani ba ta da taurarewa ta ki yadda da abinda wahayi yazo da shi wannan shine adukul abin da ya ambata kuma zai kare mana bayani wa zalika anna al qalba wa ghayruhu min al a'dha'i yuradu minhu an yakuna sahihan saliman la afata lahu insha Allah darasin gaba anan zamu tashi bayan mun magana akan ma'anoni na wannan aya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ta addini Allah ya kyautata mana zukatanmu Allah sanya mana tsarkin zuciya Allah ya raba mu da zuciya mai rashin lafiya da kuma zuciya matacciya Allah ya rayar mana da zuciyar mu ta tabbata akan hanya daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya warkar da duk wata cuta da za iya samun ta a zuciyar mu baki daya kowa Allah mudiki na jaraba shi da irin abin da ya jarbe shi da shi Allah yayi mana kowace irin jarabawa ta addini ta fitina kowace iri wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.